To jama'a barkanku da hantsi kuma barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na muryar Amurka kan mitoci 17.25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana kama mu a tashar mu ta Bio Africa kan mita 200.5 sannan da kuma wasu gidajen radio masu zaman kansu irin su amfani da sarauniya da fara da numa da download da kuma niya kunni ana kuma iya samu mu a dunar gizo ta internet a biohausa.com ko sashen hausa.com To jama'a barkamu da wannan lokaci da kuma sado mu ta biyu da ku a wannan safiya ta Alhamis Aliyu Mustafa Sakwato ne ta da Baba Yakub Makeri muke tabon ku ga shirin.
Bisa ga lissafin jiya Laraba, Hillary Clinton na da kuri'u miliyan 217,563 fiye da Donald Trump.
To idan Hillary Clinton ta zarce Donald Trump da kuri'u har miliyan 2 ya aka ce shi Donald Trump din ne ya lashe zaben Amurka da aka yi. Wannan na daga cikin tsarabar da ke cikin wannan shirin na hantsin nan da zamu kawo muku bayan labaran duniya sannan kuma da kewa Alhamis ce muna da shirin na kasa wanda yau zai duba wata kungiya da aka kafa da zammar tallafawa masu na kasa a arewacin Najeriya. Ku kuma shirin jaridun Ghana ga kuma ra'ayoyinku duk bayan labaran duniya.
Gaban Amurka mai giran gado Donald Trump ya bayyana sunayen mata biyu na farko da za a baiwa manyan mukamin gwamnatinsa. Matan sun hada ne da gwamnatin jihar Carolina ta Kudu Nikki Haley wanda za ta zama jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya da kuma Beth DeVos wanda ta yi kaurin suna wurin karfafa ganin an kafa makarantun jama'a masu zaman kansu wacce kuma ake ji za ta zama sabuwar ministan ilimi ta Amurka. Hali mai shekaru 44 da haihuwa ya ce ta bakin haurin Indiyawa tana kan wa'adinta na biyu a matsayin gwamnatin jihar ta Carolina ta Kudu sai dai bata taba wani aiki na diplomasiya ba. Ita kuma DeVos yar asalin jihar Michigan ita ce wato shugaban cibiyar kananan yara ta Amurka kuma wannan kungiya ta himmantu wurin ganin an baiwa yara daman zuwa makarantu masu zaman kansu da taimakon kuɗin haraji da ake karɓa daga jama'a. Su ma waɗannan mata guda biyu kamar sauran mutane da Trump ke niyyar nadawa a cikin mukaman gwamnatinsa sai sun samu amincewar majalisar dattawan kasar.
To shugaban Iran Ayatollah Ali Khamenei kuma yana barazana daukar fansa akan Amurka idan ta sabunta takunkumin ta dora wa kasar tashi na wasu karin shekaru 10 nan gaba. Sai dai Khamenei bai ce ga ainihin abin da zai yi ba a matsayin martani idan hakan ta faru. Amma duk da haka a jawabinsa na gidan talabijin a jiya ya ce yana son Amurka ta san da zaman cewa Iran fa ba za ta nada hannu haka kawai ta zauna tana kallo ba. Shi wannan kashe da na Ayatollah din yana zuwa ne kwana guda bayan da majalisar wakilan Amurka din ta kada kuri'a amincewa da sabunta shi wa'adin takunkumin zuwa su karin shekaru 10 masu zuwa nan gaba. Tsohon wa'adin da aka kakaba wa Iran din zai kare ne a ƙarshen wannan shekara. Shi dai wannan takunkumin ya hana duk wata cuɗanyar kasuwanci da zuba jari da ita ƙasar Iran din musamman a masana'antunta na man fetur.
Wa'adin labarai da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan ƙasar Iraki ta killace birnin Mosul gaba ɗayansa kuma ta tsinke duk wasu hanyoyi da mayakan Islama suke bi suna kai wato kayan aiki kenan a sansani da ke birnin Raqqa da ke ƙasar Siriya. Yanzu an tushe duk wata hanyar da rundunar Hashid za ta bi ta kai babban titi ta Tal Afar Sinja, inji wani babban kwamandan rundunar sojan Iraki ɗin mai suna Abu Mahdi Al-Muhandi wanda kuma ya dora wannan bayani akan shafinsa na sada zumunta na duniyar gizo. Rahoto da aka yi na datse wannan hanyar ya zo ne rana ɗaya da rundunar shirin haɗin gwiwa na ƙarƙashin jagorancin Amurka suka kai wani farmaki ta sama suka lalata wata gada akan kogin Tigris a birnin Mosul. Abin da ya sa hanya ya zama ɗaya kawai wadda ya rage ake bi don ƙetarawa a fice daga birnin. To ranar 17 ga watan Oktoba ne sojan Iraki suke ƙoƙarin fitar da mayakan ISIS daga da suka share fiye da shekaru 2.5 suna riƙe da birnin na Mosul.
To haɗakar ƙungiyar ƙwadago ta 'yan kasuwan ƙasar Swaziland kuma ita ma barazana take na cewa za ta janyo wani irin gagarumin yajin aiki na ma'aikata wanda zai sa ƙasar ta zo ta tsaya cik. Muddin Prime Minister wannan ƙasar Barnabas Dlamini bai kafa wani kwamitin bincike mai zaman kansa ba wanda zai binciki tuhumar ɓacewar wasu kuɗaɗe daga baitulmalin ƙasar. hakan ta biyo ne bayan wani binciken kokau da wani kamfani mai zaman kansa ya gudanar akan rahoton ofishin babban account ita kasar ta Swaziland inda kuma aka gane cewa kimanin dala miliyan 360 sun salwance daga baitul madin wannan kasa. Babban sakataren kungiyar kwadagon ya ce nan ba dadewa ba ma'aikata za su tattauna akan lokacin da za su fito su yi zanga-zanga na kalubalantar wannan toma na salwantar kudaden kasar.
Miliyoyin Amurkawa sun mamaye hanyoyin mota jiragen sama da na kasa a jiya Laraba yayin da suka fara shirye-shiryen bukin ranar hutu na cika-ciki na nuna godiya ga Allah. An ce jiya ita ce rana da aka ga mutane fiye wato mafi yawa suna haramar tafiye-tafiye fiye da kowane lokaci a cikin shekaru goma da suka gabata. An yi kiyasin cewa kamar Amurkawa kimanin miliyan 49 ne za su yi balaguro mai nisan kilomita 80 ko sama da hakan a jiya Laraba.
Tukun sha labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. To yan sai rahoton mu da zai kokarin fayyace muku yadda aka yi Hillary Clinton ta zarce Donald Trump da kuri'u miliyan 2 a zaben shugaban kasar da aka yi kwanan nan a Amurka, amma kuma shine za a rantsa a matsayin sabon shugaban Amurka din.
A zaben shugaban Amurka da aka gudanar kawo yanzu kididdiga na nuni da cewar Hillary Clinton ta wuce shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump da ya ci zaben zuwa fadar White House da kuri'u miliyan 2. Amma shi ya yi nasara ne saboda ya samu kuri'un jihohi da ake kira da Turanci Electoral College masu yawa fiye da Hillary Clinton, abinda ya sa ya zama shugaban kasa na 45. Yayin da ake ci gaba da kirga kuri'u a wasu jihohi bisa ga lissafin jiya Laraba, Hillary Clinton na da kuri'u miliyan 2,017,563 fiye da Donald Trump, kuma za su ci gaba da karuwa saboda akwai kuri'u da har yanzu ba kidaya su ba a wasu jihohin da ta ci, musamman a jihar California, a jihar tafi kowace jiha girma a nan Amurka. To ko menene ma zai faru? Ko me karin kuri'un da Clinton za ta samu? Ba za su canza sakamakon zaben da aka yi ranar 8 ga wannan watan Nuwamban ba. Za ta shiga jerin gwanan 'yan takarar shugaban kasa guda 5 a tarihin Amurka, kuma ta biyu cikin shekaru 16 da suka gabata da suka sami rinjayen kuri'un masu zaɓe, amma kuma suka kasa cin zaben saboda tsarin wannan kuri'ar ta jihohi ta Electoral College da aka soma amfani da ita tun shekaru 200 da suka gabata. Kundin tsarin mulkin Amurka ya ce duk ɗan takarar da ya lashe zaben kuri'un Electoral College shine zai dare kan karagar shugabancin kasar. Zaben shugaban kasar Amurka ya rataye ne akan kowace jiha cikin jihohi guda 50 haɗe da gundumar Columbia, wato Washington DC babban birnin kasar. Duk wanda ya ci kowace jiha zai samu kuri'un Electoral College na wannan jihar. Ana bukatar ɗan takara ya sami jimillar kuri'u 270 na jihohi kafin ya lashe zaben. Misali, idan jiha na da kuri'un Electoral College guda 10 kawai, ko mai girmanta, ɗan takara da ya lashe wannan jihar ya samu Electoral College guda 10 kenan, babu ƙari babu rigi. Saboda haka, kafin a ce mutum ya ci zaben shugaban ƙasa, to dole ne sai ya samu kuri'un Electoral College 270 cikin jimillar 538. Jihar ta fi girma ita ce take da kuri'un Electoral College mafi yawa. Trump ya lashe zaɓe na jihohi da dama da Ezrata, yayin da Clinton tsohon sakataren harkokin wajen Amurka wadda ta kyautata zaton za ta zama shugabar ƙasa mace ta farko ta lashe kuri'un manyan jihohin California da New York. Nasara waɗannan jihohin ta sa ta fi Donald Trump zunzurutun kuri'u na jama'a, amma kuma zai ƙarƙare da kuri'un Electoral College 306, yayin da ita ma za ta tashi da 232 bayan da aka kammala ƙidayar duk kuri'un da aka kada. Donald Trump, hamshakin attajiri wanda biloniya ne, yanzu yana fama da naɗa mukarraban da za su yi aiki da shi a sabuwar gwamnatinsa. Shi kansa ya taɓa yin turu da yin amfani da tsarin Electoral College wajen zaben shugabannin kasar, sai dai kuma ya ce wata dabara ce da ke da mahimmanci domin tana ba kananan jihohi damar yin tasiri a zaben shugaban kasa. Ranar Talatin nan ya gaya wa manema labaran jaridar New York Times cewa shi yafi son ayi amfani da ƙuri'un jama'a kawai wajen zaben shugabannin siyasa a Amurka. Yace shi bai taba son tsarin Electoral College ba sai yanzu da ya zama shugaban kasa majiran gado.
To ga da Salihu Garba da ya fassara kuma kawo nan na rahoto kuna jin shirin sashen musamman Amurka a Washington karfe 2:10 na dare. Muna da shirin na kasa da kuma sharhin jaridan Ghana amma bari mu jije jikan boka kadan.
Nakasa,
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 ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Masauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon zamu yi magana ne akan wata kungiya da aka kafa ta mutane masu bukata ta musamman a arewacin Najeriya wadda suka kaddamar da ita ranar 2 ga watan nan Nuwambar shekarar 2016. Sunan kungiyar Arewa Disabled Foundation, wato kungiyar nakasassun Arewa, wanda kuma hakan ce ta sa muka zakulo shugaban ita wannan kungiya domin tattaunawa da shi. Muji shin wannan kungiya ina ta dosa ne kuma daga ina ta fito? Assalamu alaikum, da farko da wa nike magana a cikin shirin na kasa ba kasawa ba?
Alhaji Ibrahim Sani Bakura.
To Alhaji Ibrahim Sani Bakura daga wace jiha?
Daga jiha Zamfara.
To yayi, to daga can muke magana yanzu kenan?
Daga nan jiha Zamfara muka wannan magana.
To madalla, to dama akwai taron da kuka yi kwanaki na gangamin da ya shafi ko yara ne? To shine nace to a samu min number ka saboda in samu in tattauna da kai, saboda haka Abdullahi Jigunu na Kaduna sai ya turo ya ce to ai ga wanda zamu iya magana da shi shugaban kungiya. Shin menene wannan kungiyar, me kuma abin ya kunsa da kuka?
Makasudin yin wannan kungiya ce wadda ta shahi arewacin Najeriya. Dalilin kawata mu da kasa suna arewacin Najeriya, to mai shi na kudu shiga matsala. Matsala nan da muka shiga a matsala ce ta rashin tallafi, ba matsala ce wadda mun ka jeho kan mu ciki ba. Saboda alaƙiƙanin gaskiya matsalar bara arewacin Najeriya ta yi kamari, ba wani dalilin kuma shin kamari gare ta rashin tallafi ne daga wasu kungiyoyi koko wasu mutane waɗanda ya zan Allah ya ɗaukaka. To ina zan ko gidanka abba kulawa da yalin gidanka, to dole ko wace hanya suna iya bi. Amma ya zan kana hitar musu dakka su, to kowane abu ka ga mutum ya yi kana yi mai magana, kuma dole shi bari. To dalilin haka nan na sa mun ka ce to ya kamata mu kawo kungiya ta nakasassun arewacin Najeriya, sannan za mu yi kowane babban mutum ko mai arziki ne ko sarki ne ko gwamna ne ko dan majalisa ne, mu zo mu zamna da shi kwatanta mai matsalar da nakasassun arewacin Najeriya take ciki. Sannan ita kungiyar gamin kawata ne don mu jawo hankalin suna kasa su. Na farko dai lalle bara ba sana'a ce ba. Amma idan da saku su wuta to shi kasa shi musakin arewacin Najeriya ya bara. Amma ba mutu ba don ana son yin bara haka ba. To muna roko ga gwamnatoci na arewacin Najeriya da kuma sauran daidaikun masu arziki da sarakunanmu da kuma daidaikun wasu kungiyoyi waɗanda adda ƙarfin taimakawa su taimaka mu wannan kungiya ADF.
To za mu iya cewa a turance kenan kamar Arewa Disable Foundation ne?
Yawwa, Arewa Disable Foundation.
To amma yawanci zaka ga cewa akwai mun ji magana kamar wannan kungiya za ta dan maida hankali ne wurin kamar misali su kansu ƴaƴanku da makarantar su. Shin kai a tare da kai wace irin nakasa kake da ita?
Eh, gurgube.
Eh. To akwai wani abu da kungiyar za ta yi ne dan ganin cewa yaranku ko kuma yara na kasassu sun samu wani alfanu daga cikin ta a cikin tsare-tsarenku akwai?
Ai shine asalin ganin sarakunan mu da kuma ƴan siyasa da kuma gwamnonin mu na Najeriya don mu tabbatar musu da rashin ilimi shi kai na kasashe bara, amma yana da dan abin da ya sani, to shi dan wannan karatun da yayi yana taimaka mai ga rayuwa ta yi. Amma ka tashi na farko karshen ta gidan ku ba ya daukaka, sannan baka ya noma baka ya cire haki, to wace a hanyar bi? To amma ya akwai ilimi to abin kowane iri ya zaka abin na tawar sauki. Kawannan kungiyar mu bi gwamnoni wadda za su tallafa muna wadda za mu yi mu ga cewa an kauda barace-barace arewacin Najeriya.
To amma yanzu
ya
haƙuri na katse ka nace amma da kuka yi yanzu ɗin don tunanin cewa ku ga kun ja hankalin gwamnoni akwai alamar nasara? Kun yi taronta kun ƙaddamar da ita ne ko yaya abin ya faru?
Ƙwarai da gaske akwai nasara ƙwarai da gaske don wanga taron da mun ka yi biyu ga watan 11 to hadda mai ba shugaban kasa shawara kan shi anan na kasa saboda haka kaga sai ya wuce a dan wani gungu ne ya taro ya da sunan ga kungiya duk dan arewacin Najeriya yana ciki
haka
ko babba ko karami.
To amma sun nuna goyen bayan su, wani irin goyen ba kuke tunanin za ku samu yanzu daga gwamnati?
To kasan akwai goyon baya kwarai da gaske don yanzu na farko dai mun san gwamnonin da ka taimaka mana kafasun jahohinsu, mun san yan majalisar da taimakon na kasassun yankinsu, mun san yan siyasar da karunguman na kasassu a wakarin gumidanka. To ire-iren su za mu zaɓe mu kai mu ga kuka don insha Allah za su shahi muna hawaye.
To dama shi isa muka ce to bari mu kira ka mu ji wannan kungiya mai ta kunsa.
Allah ya saka mara alheri. Amin. Allah shi ba magani ne.
Amin amin. Nagode kwarai.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Anan kuma shirin gaba daya ya kammala.
Ku tawace ku falka diyan ali wa ku san ba ce aikin kawai ne. Ku tawace mu baraka ya ali wa ku san ba ce Alewa ku tashi ku falka yan alewa ku san bacci wasan kawai ne
mu tashi mu baraka yan alewa mu san bacci aikin kawai ne
bacci aikin kawai ne in ka falka dan alewa ba ma san yan za ke ba ma san yan
nan da kake wa arewa rike shi a zuci zuwa gabaki na ji wurin manyan mutane
mutaki mubaraka ya arewa mutambaki aikin kawai
na ji wurin manyan mutane sun ce ba ce aikin kawai ne
mutaki mubaraka ya arewa mutambaki aikin kawai
kai buta shi ku banka
Sai Allah ya kai mu wani makon za a ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin shi shugaban kungiyar nakasassun arewacin Najeriya da kuma wacce ta hada mana sauti wato Julie Leather Gresham. Sai kuma duk wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala. Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya.
So, a gaida Usman Kabara karfe 2:21 na dare a nan birnin Washington DC lokaci ne na shirin jaridun Ghana.
Zan fara shirin jaridu ne da jaridar Daily Guide wacce ta rawaito damuwa da kira da kungiyar ma'aikatan manyan masana'antun Ghana ta yi da gwamnati ta gaggauta takawa kanta burki wurin yawan karɓar rance wanda zai iya jefa ƙasar cikin mawuyacin hali. Jaridar Daily Guide ta ce alƙaluma da bankin tsakiya ya fito da su na nuna daga watan Satumban wannan shekara bashin ƙasar ya kai CD biliyan 112 da biliyan 104 wanda ya daidai da kashi 67.4 cikin 100 na jumlar tattalin arzikin ƙasar. Jaridar ta ce babban sakataren ma'aikatar manyan masana'antun Solomon Kotei ya ce dole difa gwamnati ta saurara da karɓar rance tun tattalin arzikin ƙasar bai rushe ba kuma ya ce ayar tambaya a nan ita ce yaushe ne gwamnati za ta daina karɓar wannan rance. Ita kuma jaridar da Chronicle ta rawaito cewa wasu ɗaliban Ghana da suke karatu a ƙasar Rasha da yawansu ya kai 234 suna cikin jiran tsammani sakamakon tallafi da gwamnati ke basu ya huskanci ƙalubale biyo bayan gazawar gwamnatin wurin biyan kuɗaɗen tallafin karatun nasu na tsawon watanni huɗu. Jaridar ta ce a halin yanzu da ake cikin tsananin sanyi a ƙasar Rasha, wayannan ɗalibai na nan ba su da kariya ga wannan sanyin, ba riga, ba takalmi na kare sanyi, kuma babu abinci. Jaridar ta ce abin takaici shine masu gidajen kwana da su wayannan ɗalibai ke ciki suna musu barazanar fidda su daga gidajen nasu saboda ba su da kuɗin biyan ɗakuna. Jaridar da Chronicle ta ce wata majiya ta kyakkyasa mata cewa ma'aikatar kuɗi ita ce ta yi jinkiri wurin sake kuɗaɗe da ya kamata a baiwa ɗaliban, sai dai jaridar ta ce ta yi ƙoƙarin jin ta bakin ministan kuɗi sai takwai amma abin ya ci tura. Idan muka leka jaridar Daily Graphic za mu ga ta rawaito wani abin damuwa inda ta ce an gano ƙananan yara sama da 72,200 ake bautar da su bisa haɗari a ƙananan ma'aikatun ma'adinai a cewar wani binciken ƙwadagon ƙananan yara da aka yi tun shekaru 2014. Jaridar ta ce rahoton binciken ya nuna yara daga shekaru 5-17 suna cuɗanya da sinadarin mercury wanda ke yin illa ga ƙwaƙwalwa da koda da zuciya da huhu da baki ɗayan garkuwar ɗan adam. Jaridar ta ce da take jawabi a wurin kaddamar da wannan rahoton, daraktan kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa a Ghana, Mrs. Lalaina M. Razafindrakoto, ta ce sabon shiri da suka fito da shi zai tattaro masu ruwa da tsaki don bullo da dabaru na bunƙasa ƙananan ma'aikatun haƙan ma'adinai a Ghana, wanda hakan kuma zai rage ƙananan yaran da ake bautar da su. Sai kuma jaridar Gajinta wacce ita kuma ta rawaito hulicin babban limamin cocin Katolika na birnin Accra, Most Reverend Charles Gabriel Pamabuckle, inda yake kira ga 'yan Ghana da su fito su ƙada ƙuri'a sosai a ranar 7 ga watan Disamba da ƙasar za ta zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisu. Jaridar ta ce Reverend ya ƙara da cewa alhaki ne da ya rataya a wuyan duk wani ɗan Ghana ya fito ya zaɓi wanda yake so kuma ya zaɓi shugabanni na ƙwarai da za su jagoranci ƙasar. Jaridar Ghanaian Times ta ce limamin na Katolika na birnin Accra ya yi wannan hulici ne a lokacin da ya kai ziyara a ofishin babban hafsan sojin ƙasar a birnin Accra. Jaridar ta ce a nasa ɓangare babban hafsan sojin ƙasar Air Marshal Michael Samson Oje ya ce ma'aikatan sojin ƙasar ba za ta yadda da duk wani abu da zai iya kawo wa zaman lafiyan ƙasar cikas ba, kuma sojoji za su ɗau mataki akan haka. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba ya koma ƙiri sashen Hausa na muryar Amerika daga birnin Washington DC.
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigan, Najeriya. To, game da bayanai da ake cewa tattalin arzikin Najeriya ya sake yin ƙasa, to wannan abu bai zo mana da mamaki ba. Amma abin da muke mamaki ga Najeriya da ake cewa kullum tattalin arzikinta ya yi ƙasa, shugaban kasa da ministocin sa, yan majalisin tarayya da na jiha da gwamnoni da komishinonin su. Babu wanda muka ji an ce an rage masa albashi ko kuma an rage wata dawainiya da ake yi masa da kudin mutanen Najeriya. Dole ko da yau dai ake mana tattalin arzikin kasar Najeriya yayi kasa, amma dukkanin masu rike da madafin iko suna nan suna harkokin su, ba abin da aka ce an rage musu. Wasu kullun suna yawo zuwa kasashen waje, daga kan shugaban kasa har gwamnati suna yawo zuwa kasashen waje, amma kullun sai ake cewa talaka tattalin arzikin Najeriya yayi kasa, ayi hakuri, amma su ba su fasa abubuwan da suke ba. To wannan kaga yana nuna mana cewa duk da tattalin arzikin kasar Najeriya yayi kasa, to su shugabanni suna nan suna shana wasu talaka kawai aka bari a cikin wahala. Don haka gaskiya da sake, mai magana Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawa Najeriya.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Wannan gidan rediyo mai albarka wanda yake ba mu dama muna sofa albarkacin bashi mu gaba a abubuwan da ke faruwa a Najeriya. A kai ka yanzu mayan barayin gwamnati sun buwaye EFCC yanzu talakawa an ka fada ma waɗanda ba su ji mu sha ba. Ka dubi yanda aka fada ma ƙananan 'yan canji waɗanda ba su iya yin komai ba, ba su da jarin 1500. Aka zo aka fada su aka kakka masu a wahal da su gaban zaɓe, aka ce wai su suke sa dola kai tsada. Saboda Allah, waɗanda suke sayan dola ga laborori, waɗanda suke dawowa daga kasashen waje, dola 100-200 su aka ce wa su suke sa abu ya tsada. Ga mayya waɗanda sun kamata lamari amma ba za a yi a fada musu ba. Na gode. Sama'il Maryaki, Lagos, jihar Ikon Najeriya.
Assalamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello da karamin hukumar Donga jihar Taraba, gabanin juna adalci na jihar Taraba. Garkuwa da jama'a da yake a Najeriya don neman kudin fansa kazan ruwan dare kuma ba ko nufa haka ba, amma wannan ɓangaren ba duk wata matsaloli ta sayo a Najeriya ƙoƙari ake masu ƙoƙarin sun ga sun kawo cikas ga wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari suke haddasa su. Saboda kan na kira da shugaba ya ɗau matakan ba sani ba saboda duk wanda ya yi mai. Wa'annan kuma ɗan sanda za ka samu da hannu wajen samun mutane wajen garkuwa da su, to a gurfa ni da su da ban kuliya a yanke musu hukunci daidai da laifin. Don abin da yake cewa mu akasari talakawa da muka san da yake cewa Najeriya, da halin da wannan bawan Allah shi kuma Muhammadu Buhari ya samu Najeriya, muna mai ba shi goyon baya da zubi da kuma gwamnatinsa ta kwalliya ta biya kuɗin safi. Don yau matsalan tsaro da Allah ya sa mana sauki a Najeriya ma, wannan shine babban al'amari da ya kamata ku hankali kuma Allah ya sa mana sauki.
Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka. Sunana Gamba Barau Fatasun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatasun. A yau ina so na fara da yabo da kuma jinjina ga shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari. Baba Buhari ya yi namijin ƙoƙari a bisa ɗaukar yara matasa har mutum 1200 aiki. Wannan abu gaskiya na yi farin ciki, ya bayyana ya ban sha'awa, kuma muna fatan Allah Ubangiji ya ci gaba da tabbatar da ayyukan alheri da wannan gwamnati take ƙoƙarin aiwatarwa. Wannan ɗiban matasa da aka yi wallahi zai rage abubuwa da yawa, zai kawo sauƙi kuma na abubuwa da yawa. Yanzu babbar matsalar da take damun kan ƙasa ita ce ta tsadar kayan abinci. Don haka muke neman shawarar mu ga shugaban ƙasa Baba Buhari, wannan ma a ɗau wani mataki da za a kawo sauƙi ga al'umma. Da fatan Allah ya ci gaba da taimakon wannan gwamnati, Allah ya ba shi nasara, Allah ya marja gora. Sunana Gambo Barau Fatasun, na gode muryar Amurka.
To a gaida Gambo Barau Fatasun da wannan ra'ayi na Gambo ɗin nake ji za mu rufe tashar a wannan lokaci, ba mamma da lokacin da za mu kawo muku labari a takaice. Saboda haka za mu ku abin da Yarba ke cewa oda bu sai can da la'asar da ƙarfe 4 kenan agogon Najeriya, Nijar kuma da Chad ƙarfe 3 agogon mutanen Ghana. Muna fatan da muku da wasu sababbin shirye-shirye da za su haɗa da shirin sai bango ya tsage. Yanzu kan madadin duka ma'anar sashen wasu na murya mu musamman shi Baba Yakubu Mukeri da ke ta duniya a ɗakin mu na wasu muku shirye-shirye, da Solomon Abu da ya ba da umarni da kuma injina ɗin mu Nas. Ni ne Ali Mustapha, sai ku tuma ke wurin kullum misalin ƙarfe 2:30 na dare a birnin Washington DC. Sai anjima.